Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na hantsi. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu a Talata yau. 8 ga watan Agusta na shekarar 2023. Da fatar ana shan hantsi lafiya. To bayan an saurari labaran duniya za a ji irin tasirin da rufe kan iyakokin Niger da Najeriya yake haifarwa a kanin dabon Najeriya.
Wannan abu gaskiya idan ya ci gaba da kasancewa haka to kasuwancin arewa fa gaba daya fa zai kare ba.
Sannan za mu kawo muku shirin ƴan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari da shirin jaridun Niger. Yanzu dai ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wata babbar jami'ar diplomasiyya Amurka ta kai ziyara a ƙasar Niger domin kira ga sabbin shugabannin sojin ƙasar wadda ke Afirka ta Yamma da su maido da zababben shugaban ƙasar da aka zaba ta farkin demokradiyya. Ramar sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin siyasa Victoria Nuland ta faɗa a shafinta na Twitter cewa ta yi bulaguro zuwa yammai babban birnin ƙasar don nuna matuƙar damuwa ga yunkurin kwace mulki ba bisa tafarkin demokradiyya ba, kana ta yi kira da a dawo da doka da oda. Nuland ta faɗa wa manema labarai a wani taron wayar tarho a jiya Litinin cewa ta gana da shugaban tsaron ƙasar wanda ya ayyana kansa Brigadier General Musa Salu Barmo da wasu jama'an soja guda uku a ziyarar da ta kai, inda ta kwatanta tattaunawa da suka yi da ta gaskiya kuma mai wato wanda ya zo a wani lokaci mawuyaci. Akalla mutane bakwai sun mutu kana wasu 31 kuma sun jikata bayan da wasu makamai masu linzamin Rasha suka afka wani wurin zaman fararen hula a garin Prokhorov da ke gabashin Ukraine a yankin Donetsk da kuma gundumar Kupiansk. A jiya Litinin ne ministan harkokin cikin gida na Ukraine Ihor Klamenko ya ce wato fararen hula guda uku suka mutu kana wani jami'in dan sanda ko kuma ma'aikacin gaggawa shi kuma ya mutu a wani hari da aka kawo na biyu a Donetsk. Daga bisani Andriy Yermak da ke zama babban jami'in fadar shugaban ƙasar Ukraine ya ce an samu ƙarin mutuwar wasu fararen hula a wani hari da aka kai a wani ƙauye da ke gundumar Kupiansk. Bidiyo da hotuna da aka nuna ko kuma jaban Ukraine suka fitar ya nuna mutane a gargashin buraguzai da wani gidan bene da ya ruguje mai hawa biyar a wato wanda fararen hula ke zaune a ciki, yayin da ma'aikatan gaggawa kuma na ambulance suke bada magani ga waɗanda suka jikatan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da Iraki suna fatan daukar muhimman matakai na faɗaɗa ƙawancensu daga wanda ya fi mayar da hankali akan yaƙi da ƙungiyar IS zuwa wanda jama'a Amurka suka bayyana a matsayin ƙawancen gwamnati mai mataki ta kowane fanni. Jami'an tsaro da na diplomasiya na ƙasashen biyu sun gana a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin domin fara tattaunawar kwanaki biyu da suka hada da ganawar sakataren tsaron Amurka Lord Austin da kuma ministan tsaron Iraki Thabit Muhammad Al-Abbasi da suka yi. Mun gano aikin sojan mu zai sauya yayin da karfin sojan ku ya inganta, Austin yana fada wa Abbasi, yana mai cewa wato tattaunawa da suka yi wani bangare ne na mataki na nan gaba da za su yi a dabarun su na kawance da yake magana da baki daya ko kuma da yake magana ta bakin mai tarjuma. Abbasi ya ce yayin da yake da matukar muhimmanci a ci gaba da tabbatar da nasarori da sojojin Iraki da na Amurka suka yi, to akwai bukatar kuma yanzu a kyautata alaka da haɗin gwiwa da ke tsakanin Amurka da Iraki a nan gaba.
Baba zai sake dawowa da kashin labaran na biyu, amma kafin nan ƴan kasuwa a Kano sun ce rufe kan iyakar Najeriya da Niger ta fara mummunan tasiri akan harkokin kasuwanci na yau da kullum. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar malamai ta Najeriya reshen jihar Kano ke jan hankalin kungiyar ECOWAS game da hadarin amfani da karfin soja don tunkarar matsalar juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar ta Niger. Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton.
Rahotanni daga manyan kasuwannin Kano irin su kasuwar Singa da kantin kwari da Muhammad Abubakar Rimi da Dawanau da makamantansu na nuni da cewa shige da ficen baki waɗanda ke zuwa daga sassan jamhuriyar Niger domin sayan kayayyaki yayi rauni matuƙa. Kazalika motocin dakon kaya da najigilar fasinjoji daga Kano din zuwa garuruwa da biranen jamhuriyar Niger sun dauke kafa. Alhaji Salisu Garma shine mataimakin shugaba a kasuwar Muhammad Abubakar Rimi ta Kano.
Wato hakikanin gaskiya wannan abu gaskiya da na rufe iyakokin ita wannan kasa ta Niger da aka yi gaskiya tun a yanzu ya taba kasuwancin jihar Kano da kuma arewacin Najeriya matuƙa sosai, saboda yanzu in ka shiga kasuwannin gaba daya za ka iya raba balma yanzu a kasuwa, saboda daman wannan ita kasa ita kadai kusan ta rage mana wacce muka ci gaba da hulɗar kasuwanci ake mu'amala ta arziki da mutanen wannan kasa, duk da akwai alaka mai ƙarfi tsakaninmu ta kasuwanci. Wanda wannan abu gaskiya idan ya ci gaba da kasancewa haka, to kasuwancin arewa fa gaba ɗaya fa zai kare ba. Gaskiya muna kira ga ita gwamnatin tarayya ta taimaka wannan abu gaskiya a yi shi na matakin sulhu za a iya daidaitawa. Amma wannan abu idan ya tafi haka gaskiya za a kashe kasuwanci ne da zaman lafiya na arewacin Najeriya baki daya.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da reshen jihar Kano na Majalisar Malamai ta Najeriya ya kira wani taron gaggawa game da halin da ake ciki a jamhuriyar ta Niger da kuma yunkurin daukar wasu matakai game da lamarin. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa shine mukaddishin sakataren majalisar.
Al'umma ce guda daya, yare daya, dabi'a daya, al'ada daya, addini daya, ga misali na cinikayya, ga auratayya ake ci gaba da kyakkyawar alaka da kuma taimakon juna a lokutan bukatun neman taimakon. Don haka lokaci guda a zo a ce za a yi dauki matakin soji mataki ne na ƙarshe. Don haka majalisa kamar sauran ƙungiyoyi da dama lallai ba goyon bayan mulkin soji take ba, amma kuma ba ta goyon bayan daukan matakin ƙarfi wajen kawo duk wata maslaha da ake nema tsakanin sojojin Niger da 'yan ƙasarsu. Majalisa ta fi amincewa da a yi taka tsantsan.
Majalisar malaman ta ce akwai buƙatar faɗaɗa matakan da ya kamata ƙari akan matakai irin na diplomasiya.
Harkar addini ta sa malamai suna da zumunci mai yawa tsakanin Najeriya da Niger. Za a iya neman malaman addini su shiga su sa baki. Za kuma ka iya neman malaman jami'a su ma musayar ilimi ta sa akwai sanayya mai yawa. Za ka iya haɗa kwamiti a je a Ghana ƙari akan duk jami'an diplomasiya da ake da su.
Hakan dai na zuwa ne a yayin da shugabannin ƙasashe mambobi a ƙungiyar ta ECOWAS za su yi zama a karo na biyu a birnin Abuja akan batun na jamhuriyar Niger a ranar Alhamis mai zuwa, kamar yadda shugaban ƙungiyar kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Baba Yakubu Makeri da sauran labaran duniya.
A jiya Litinin, alƙalan ɗaukar ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun yi fatali da hukuncin da wata kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta yanke na samar da wata hanyar sauraren shaida akan wani tsoho da ake zargi da haddu a kisan ƙare dangi a Rwanda wanda aka bayyana ba shi da ƙarfin fuskantar shari'a. Wataƙila hukuncin dai na nufin cewa ba za a kammala shari'ar Felicien Kabuga wanda aka faro a shekarar da ta gabata a Hague. Alƙalan sun amince da hakan zai zama wani rauni ne ga waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka suka tsira a kisan ƙare dangi na Rwanda a shekarar 1994. Alƙalai a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya sun dakatar da shari'a ga Kabuga a watan Yuni saboda yana fama da ciwon gushewar hankali kuma ba zai iya shiga cikin shari'ar yadda ya kamata ba. Ana zargin Kabuga wanda ya kusan shiga shekaru 90 da haihuwa da izawa tare da ba da tallafi wajen kisan dimbin jama'a na Tutsi a ƙasar Rwanda. shari'ar tana zuwa ne a kusan shekaru 30 bayan da kisan kare dangi na kwanaki 100 da yayi sanadiyar mutuwar mutane 1,900 ana tsare da shi ne dai a wani sashi na dauri na majalisar dinkin duniya a birnin Hague a ƙarshe a jiya litinin amurka ta bayyana kama tsohon prime minister pakistan imran khan a ƙarshen mako a matsayin wani lamari ne na cikin gida ga al'ummar kasar da ke yankin kudancin asiya yayin da majalisar dinkin duniya ta kira da mutunta bin tsarin da ya dace a shari'ar da ake yi wa dan siyasar a ranar asabar da ta gabata ne aka tsare shugaban yan adawan pakistan mai shekaru 70 a duniya sa'annan ba da bata lokaci ba aka shigar da shi wato gidan yari na Atok da ke yammacin Islamabad a babban birnin kasar bayan da aka yanke masa hukuncin daurin shekaru 3 bisa laifin sayar da kyaututtukan gwamnati da kuma zargin boye kudaden da aka samu mun yi imanin cewa wannan lamari ne na cikin gida ga al'ummar Pakistan kuma muna ci gaba da yin kira da a mutunta ka'idojin demokradiyya yancin dan adam da kuma bin doka a kasar Pakistan inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miley yana faɗa wa manema labarai a Washington a lokacin da aka tambaye shi game da martaninsa Miley ya yi watsi da batun da ake cewa Amurka ta shiru ba ta mayar da martani ba game da matsaloli da kan ke fuskanta idan aka kwatanta da tuhumar da ake yi wa 'yan siyasa a wasu wurare daban a duniya saboda tsohon shugaban na Pakistan ya kasance sananne ne mai sukar manufofin Washington.
Baba ya kuma kiri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na gaba. Wani rahoton hukumar kididdigar Turai na cewa sama da kaso 11 cikin 100 na al'ummar kasar Jamus a yanzu sun tsunduma cikin talauci yanayin da ya tilasta mutane da dama yin girki lami ga Ramatu Garba Baba da ƙarshen labarin
sabon rahoton na ofishin kididdiga na Eurostat ya nuna cewa kashi 11.4 cikin 100 na al'ummar Jamus na iya shafa kwanaki biyu a jere suna cin abinci lami saboda tsadar nama da kifi nan Ali Haidar ne wani mahauci da ke da shagon sayar da nama ya bayyana damuwarsa a game da halin matsi da jama'a suka shiga yace hakikanin gaskiya yanzu komai ya yi tsada musamman tun bayan barkewar yakin Rasha da Ukraine babu batun girki da nama ko kifi mutane ba su ma damu da kashe kuɗi a abubuwa kamar gyaran jiki ba sun fi mayar da hankali kan abinci duk da tsadarsa ga Abubakar Bello Ismail wani ɗalibi ɗan Najeriya kuwa cewa an shiga wani yanayi na ko da kuɗinka sai da rabanka
abubuwa kayan abinci sun tashi nama kifi da sauran abubuwa in aka zo maganar gida wajen zama ko accommodation ba a magana domin komai ya tashi ko da kuɗinka sai da rabanka duk da gwamnati tana kokari ta kai maganin haka amma rijinta haka ne gaskiya ba a samu an yi maganin nan kowane bangare ba kusan duk wanda yake rayuwa a Germany kusan dai zai ce wannan abin ya shafe shi
to galibin bakaken fata a wannan kasa irin su Evelyn Moses cimakar ba ta wuce ganda ko nama da sauran nau'ukan kifi da ake shigowa da su daga Afirka amma a wannan yanayi ta ce suna ji a jikinsu
this are very expensive the way I spend money in Africa shop it's not like before
kace komai ya yi matuƙar tsada shekaru biyu da suka wuce euro 50 kacal ya ishe ni cefani sai dai yanzu ko farashin kwanan kifin su ƙungiya ya tashi daga euro 50 zuwa euro 85 a nan bon
50 euro is now 85 euro year in bon
sai dai da yake a cikin kowane yanayi da dan adam ya tsinci kanshi baya rasa mafita ko dabarar nema kansa sauki Lincoln Ayu dan asalin kasar Kenya ne da yace tuni ya rungumi sana'ar noma lemar kwado wato mushroom dan samun na ƙara miya ɗanɗano
I just wondered how could I mitigate the consequences
of inflation. Yes, but I need to know what I'm going to do. I'm going to do it. 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 I'm going to do
it. I'm going to do it. I'm going to do it.
Jamus dai kamar sauran kasashen duniya ta fada cikin matsalar matsin tattalin arziki tambayan da Russia ta soma mamaye Ukraine. Wannan dalilin ya sanya gwamnatin kasar daukar matakan rage radadin matsin. Sai dai duk da hakan ana iya cewa hakan bai wadatar ba. Talla akari da kuke-kuken yan kasa. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To gaida Ramatu Garba Baba. Wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Fitina barki ta jaba ta fita. Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta. Haka nan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashin ta.
Masare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mu mutanen kasar mun yi na'am da yawan gajiyoyin mulki. An ka zabe su yau sama da shekara 13. Sun azzarta kansu hiyawa da baka sani ba. Yanzu ga buhun masara kai sama da jikka 45.
Kasashe daban-daban ga kungiyoyi daban-daban da duka na duniya da manyan shugabanni na kasashe duk sun Allah wadda da wannan juyin mulki da anta domin ya taka mulkin demokrasi.
Bangaren zabe kuma muna fatan zai yi kokari maza-maza ya shirya zabe nan da ba da jimawa ba dan a samu wanda ya kamata wanda ya cancanta a dora ga kasa wanda zai rikon Niger kan gaskiya bismillah.
Yau shirin zai tabo bacin juyin mulki ne a jamhuriyar Niger a dakacewa
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadansun ta zasu yi sha'awa su yarje ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta
madalla. Masare sojiji a jamhuriyar Niger suka hamfarar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum kuma daga baya suka ayyana General Abdurrahman Tchiani a matsayin sabon shugaban gwamnatin kasar na riko. Al'amura da dama sun biyo bayan wannan mataki na sojoji a jamhuriyar ta Niger kama daga martani daga gwamnatocin kasashen duniya da kungiyoyin kasashen ketare da kuma kungiyoyi a nahiyar Afirka kamar ECOWAS da AU. Wakilin sashen Hausa a birnin Kwanni na jamhuriyar Niger Haruna Mamman Bako ya hada mana rahoto akan wannan batu.
Lokacin ne ɗan kasar suka tsuma bayyana ra'ayoyinsu game da wannan lamarin inda waɗansu suka nuna alhininsu da inda waɗansu suka nuna jin dadinsu ga abin da ya faru.
Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abin da same mu kasar Niger abu ne na kalubale dan gaskiya duk wani ɗan kasa mai kishin kasa Niger da cikin jin dadi in kaga mutun na to mashi na hadu wa shi na murna to ni tabbatar ma da cewa wannan bai kishin kasar Niger.
A mun yi na'am da shi. Mu mutanen kasar mun yi na'am da yawan gajiyoyin mulki. Kun san siyasa ta shahi talaka zabi talaka dan uwa. An ka zabe su yau sama da shekara 13. Sun azzarta kansu hiyawa da baka sani ba. Yanzu ga buhun masara kai sama da jikka 45. La haula wala quwwata illa billah. Duk dan Niger na fatan sauki da waɗannan mutanen saboda ni bai dacewa a ce ku rika talakawa ƴan uwanku su rika su zabe ku ku koma kuna duk abin da an ka samu ku azarta kanku bar kasa da yunwa ku bar kasa da rashin tsaro.
Sai dai ana cikin wakurwar juyin mulkin ne shugaban kasar Faransa da ke kasancewa kasar da tawa jamhuriyar Niger mulkin malukiya cewa da Emmanuel Macron ya ce ya tabbatar da cewa maganar juyin mulkin tana da sauran magana abinda ya sa dan baba wani dan kasa cewa in kaji makahu ya ce a yi wasar duwatsu to akwai wani kunkun doci da ya take a karkashin kafar sa.
Shi shugaban kasar Faransa yana da ambasada a nan kasar mu ta Niger kenan yana yiwa shi yana da bayanin da mu nan ma ba mu da mu ɗan kasar Niger kenan akwai dalilin da yasa ce haka nan kuma in ka duba ai ba shugaban kasar Faransa dai Allah wanda da wanga shi mulki ba kasashe daban-daban America sai da yawo ga kungiyoyi daban-daban da duka na duniya da manyan shugabanni na kasashe duk sun Allah wanda da wannan juyin mulki da anta domin ya taka mulkin demokrasiya
sai da Abdulaziz Musa nan kungiyoyin fararen hulla na cewa Faransa ita ce kanwa uwar gani ke ingiza kitumanye
entrekin France da wani a kasar Niger yo dukkan yanda France take cikin da doronta duk wadin da zai daki da makulkin mace kasar duniya Niger na ta karya da shi iranium ta Niger yo duk in ka shiga France ampul biyar na gidaje cikin ampul biyar da na France ampul hudu na iranium ki Niger na ke ta kenan wannan shi arzikin kasar ne take wani da shi dan shi ne ba ta yarda mu ta samu ɗan siyasa da ke goyo ba su da ɗan hulla mu kenan France yau in take abun ke hwara Niger ita ba ta amince ba kenan akwai abun da ta rika
wani dan kasar mai suna Musa a bayanin da yawa shirin ɗan kasa da hukuma kirayayi ga majalisar kolitan soja CNSP ta tabbatar da lafiyar kasa da ma ba da sammacin sarkake dukkan waɗanda suka waware dukiyar wannan kasar kame bayani na komawa a tafarkin demokradiya a nan gaba
aikin da zai yi yanzu ya diddiba ya gani cikin wanda suka dauki kudin kasa yayi kokari ya kama su yayi musu shari'a kuma su maido kudin da suka dauka ya so a ci gaba da aikin kasa yanda ya kamata kuma muna fatan shi yanda yazo yayi ya rike kasa muna fatan Allah Ubangiji ya kama mishi kuma yayi kokari dai duk komai ya zamanto kasa na tahiya daidai ba wani tashin hankali kuma yayi kokari bisa ga ƴan ta'addan wanda suke shigowa a kasa furanciyar duka ya zamanto suna tsaro suna kulawa da kasashen namu bakin iyaka Niger da inda muke iyaka da su duka bangaren zabe kuma muna fatan zai yi kokari maza-maza ya shirya zabe nan da ba da jimawa ba dan a samu wanda ya kamata wanda ya cancanta a dora ga kasa wanda zai riko Niger kan gaskiya bismillah ba cikin magudi ba na'am kenan shine muke fata gare shi
ni garba ina ta usan kanmu ba ma fata warne mal samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilmi Shine manufar mulkin kanmu Allah hadakanmu a firkanmu so juna ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi mu
to Allah kyauta yanzu haka dai masu sharhi akan al'amuran diplomasiya na ci gaba da fashin baki game da matakin kungiyar ECOWAS akan mahukuntan mulkin soja na jamhuriyar ta Niger Farfesa Kamilu Sani Fage malamin harkokin diplomasiya ne a Jami'ar Bayero Kano ya tofa albarkacin bakinsa game da matakin kungiyar ta ECOWAS
ba gaskiya wannan mataki da kungiyar hadin kan Afirka ta yamma za a ce a siyasar kasa da kasa da diplomasiya kaman sun kai karshe sun zuba kwansu a kwando daya sun kai shi karshen abin da zai yi wuya su iya cimma wannan kuduri da suka ce za su dalili ko shine duk kungiyar kasa da kasa ta sa kai ce ga yau idan aka matsawa Niger tana iya cewa ta fita daga wa'annan kungiyoyi sannan na biyu kuma su wa'annan kungiyoyi suna da tsari na cewa babu kasa da za ta shiga cikin gidan wani tai mata katsalanda kaga abu na biyu kenan sannan abu na uku kuma hatsarin shine cewa yanzu wannan cece kuce da da aka zo na karshe tsakanin gabashin turai da yammacin turai ya fara dawowa misali tuni ita rasha tana makociyar Niger ta Mali da Burkina Faso da haka kaga ita rasha za ta so wannan kasa ta Niger ta yi mata tai domin ita ce kasar da kawai ta amince da wannan juyin mulki. Da haka shi yasa na ce ma sun kai mataki na ƙarshe wanda a diplomasiya bai kamata a ce sun kai ga wannan ba.
To da haka prof me ya kamata su yi tun da ka ci kamar sun wuce maka idarwa?
Na'am. Matakin da ya kamata shine su dauki mataki na diplomasiya da siyasa da kuma batun tattalin arziki. Idan suka dauki irin wannan za su ba wa su sojojin dama ya cewa watakil ba za su ga an takure su ba idan an matsa musu dama. Ana cewa misali tattalin arzikin aka sa takunkumi kaman da baibaye ne na tsumma ga laushi ga cin kafa, a hankali zai iya matsa su har a zo su ga yanda za a warware.
Professor Kamil Sani Faje kenan na Jami'ar Bayar Kano a Najeriya. Masu ware karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga Sulaiman Mumini Barma da sharhin jaridan Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wace ta ruwaito cewa alamomi na nuna cewa za ta yi a shiga wani zagaye na biyu a yunkurin sasanta rikicin da ya sarke bayan juyin mulkin da aka yi a Niger. Wasu majiyoyi sun ayyana cewa Amurkawa sun fara yunkurin zaunar da sai da yawo da sojojin CNSP akan teburin tantaunawa da yadda za a kauce wa amfani da karfin soja a wannan takaddama. Jaridar ta ce duk da matakin rufe sararin samaniyar da aka dauka, wani jirgin Amurka da ya samu izinin musamman ya sauka a Yamai a yammacin Lahadi kafin daga bisani ya nufi biranen Accra da Abuja. Mataimakiyar karamin sakataren Amurka mai kula da harkokin siyasa Victoria Nuland ce za ta jagoranci tantaunawar da ake sa ran farawa a nan gaba kadan. Jaridar Le Sahel ta ce majalisar CNSP ta bayyana cewa ba gudu ba ja da baya dangane da juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Jaridar ta ce da yake isar da sakon shugaban majalisar Janar Abdurrahman Tani ga dubban mazauna birnin Yamai a taron gangamin goyon bayan da suka shirya a ƙarshen mako. Janar Muhammad Tumba ya sanar da su cewa shugaban CNSP ya ce a shaida muku a matsayin da aka kai a yau ba zai taɓa canza ra'ayinsa ba ko kuma ija da baya. Jaridar Lanketer na cewa sojoji 1,500 da Faransa ta girke a Niger sun shiga halin tsaka mai wuya bayan da majalisar soja ta CNSP ta yi watsi da yarjejeniyar ayyukan soja da ke tsakanin kasashen biyu. Jaridar ta ce a ɗaya ɓangare akwai alamar wuce gona da iri dangane da takunkumin da aka kakabawa Niger sakamakon juyin mulkin na 26 ga watan Yuli domin matakin takaita hada-hadar kuɗaɗe da bankin bankunan kasashen yammacin Afirka wato BCEAO ya ɗauka kan wannan ƙasa. Abu ne da ko kaɗan bai yi daidai da ka'ida ba. Hasali ma abin ya jefa kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu cikin halin ƙangi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kafin mu karkare shirin yanzu ga baba ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Wata babbar jami'an diplomasiya Amurka ta kai ziyara a kasar Niger domin kira ga sabbin shugabannin sojin kasar da wadda ke Afirka ta yamma da su maido da zababben shugaban kasar da aka zaba ta hanyar demokradiyya. Karamin sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin siyasa Victoria Nuland ta faɗa a shafinta na Twitter cewa ta yi bulaguro zuwa ya mai babban birnin ƙasar Nijar don nuna matuƙar damuwa ga yunkurin kwace mulki ba bisa tafarkin demokradiyya ba, kana ta kira ga dawo da doka da oda. Aƙalla mutane 7 sun mutu kana wasu 31 suka jikata bayan da wasu makaman masu linzami na Rasha suka afka wani wuri da fararen hula ke zama a garin Pokrovsk wanda ke gabashin Ukraine a yankin Donetsk da kuma gundumar wato Kupiansk. A jiya Litinin ne ministan harkokin cikin gida na Ukraine Ilo Klemenko ya ce fararen hula sun mutu a cikin harin na farko yayin da wani jami'i kuma ya mutu a hari na biyu.
Thomas Sauraro da haka ne zamu sallama da ku a cikin shirin namu na hantsi a yau Talata. Sai zuwa can an ji madalla asariyar ku da amincewar mai sama a sake jin wasu abokan aikin mu da shirin mu na rana. Yanzu a madadin Baba Yakubu muke da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da injiniyan mu na yanzu Mr. Jonah Cummins. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ma'assalam.